بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da daidai da 14 ga watan Al-Muharram, hijira na da shekara 1435, daidai da 17 ga watan Nuwamba shekara ta 2013. Wannan shine cassette na 6 daga cikin jeren giyar kasusuwan da muka yi wa lamba da F na share fage na karatun littafin Sharh Sunna wallafar al-Imam al-Hafiz أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفراء، الله مدوك كين سركي غافر تامش. إذن جماعة بسمان تابا ناي وسو بياني أتكي مقدم وميد مكقبات ركسان قد أبير ودن دن بيان تيوى من فرمو أتكي دعوار مدمك تسل في ياشيني وقالن داو دا حية متانيزوا غلطة في الله لإن قدت يسنى النبي صلى الله عليه وسلم da kokarin kyautata fahimtar su a bisa fahimtar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa suka yi, sannan da kokarin tace abubuwan shirka da bid'o'i da fasikanci da ya makalkalewa rayuwar musulmi, wanda wannan ya ja addinin musulunci ya zama abin kyama a wurin da yawa daga cikin ƴaƴan musulmi da kuma waɗanda suke hango musulunci daga nesa. Sa'annan sai kuma tace addinin musulunci daga hadisan ƙarya da hadisai masu rauni da kuma wasu munanan ra'ayoyi da wasu irin munanan tunani waɗannan su ne suka disashe ƙyalli na musulunci, wanda asali wannan ya ja musulmi ana kallon su koma baya. Waɗannan manufofin idan ka haɗa su da manufofin kyautata shawarwari da kawo wa musulmi mafita ta hanyar laccoci da gabatar da wa'azozi da makamantan haka, dukkansu suna ƙarƙashin ƙa'idar mu ne da muke kira at-tasfiyatu thumma at-tarbiya 'ala al-musaffa. A tace addini sa'annan sai a tarbiyanci mutane akan tataccen addini. Wannan aiki ne ƙwarai da gaske, ba dan komai ba, saboda tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi yana kokarin gina addini da ikon Allah, wasu suna kokarin rusawa. Bayan rasuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama irin waɗannan sun yi yawa, nau'in su ya karu, ayyukan su ya munana, don haka malaman hadisi Allah ya yarda da su, suka tashi suka zage ba dare ba rana wajen tacewa da kuma gyara wannan addini, sa'annan kuma a tarbiyanci mutane akan tatacce kuma gyararren addini. Wanda duk ya san tarihin musulunci ya san wannan ya fi komai wahala daga cikin ayyukan da'awa, amma Allah maɗaukakin sarki shi ne yake tare da duk waɗanda suke nufin su taimakawa addinin shi. Allah maɗaukakin sarki ya kasance tare da mu, Allah ya riƙa mana al'amuranmu da hannun shi na dama. Bayan waɗannan abubuwa sai na ce kokarin tabbatar da wannan manufar ita ce ta samu ka gina makarantar mu ta Darul Hadisi Salafiyya, da duk wani abu da zaka ji mun gina tun daga nursery har primary, tun daga secondary har jami'a, tun daga asibitoci da zamu gina, da wuraren buga jaridu, da gidajen radio da television, da fagage da zamu share akan daba ta internet, duk manufar mu ita ce domin kadai mu yada wannan da'awar ta Salafiyya, wanda ita ce kadai da'awar gaskiya a tsakankanin dukkanin da'awoyi wa ma aksara, suna nan birjib da yawa, amma da'awar Salafiyya ita kadai ce daidai, ita kuma kadai ce gaskiya, kuma mu muna rayuwa ne domin kadai mu yi wannan da'awar, domin mu kambama da'awar mu yi mata aiki mu raya ta a cikin mutane ta hanyoyi kamar haka. Su ne hanyoyin ilimi, yaɗa ilimi, karantar da ilimi, da kuma fahimtar da mutane ilimi ta hanyar littattafan da malamai suka rubuta domin ainihin karantar da ita wannan da'awa din. Wannan dalilin shine mafi girman dalili da yasa na sanya littafin Sharh Sunna wallafar al-Imam al-Hafiz al-Baghawi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. To saboda kokarin a fahimci wane ne wannan malamin, na tsaya na kawo mana tarihin shi wanda ya gamsar da mu muka fahimci cewa malami ne wanda ya tashi tun yana karami yake neman ilimin sunna, kuma ya tsaya akan Qur'ani da Sunna din, kuma ya kayyade wa kanshi cewa ba zai bi fahimtar kowa ba sai fahimtar malaman farko mutanen kirki. Wannan yana da matukar wuya a irin zamanin da ya rayu, domin ya rayu ne lokacin da masu kuɗi da sarakuna suka ɗaure wa malaman bid'a da masoya zuciya gindi, suna gina musu manyan masallatai da makarantu, suna ɗaukar nauyinsu suna karantar da aƙidoji na ash'ariya da maturidiyya da mu'tazilanci da sauran dukkan abin da yake inhirafi ne, wato karkata ce. Al-Imam al-Bagawi duk da talauci da ya tashi a ciki da kuncin rayuwa, zuciyar shi bata kare ba kuma bai ja da baya ba, sai ga cewa bari yayi abin da zai iya, Allah ya isar mishi da sauran. Allahu akbar. Ya tsaya ya jajirce ya rubuta mana wannan littafi, wanda kamar yadda muka yi bayani, saboda irin manufofin da suka sa ya rubuta littafin, sai zama littafin ya tsere ma waɗanda suka gabace shi, waɗanda suka biyo shi a baya kuma sun kasa riskar shi. Allah maɗaukakin sarki ya yarda da Al-Imam al-Bagawi, Allah ya haskaka kabarin shi, Allah ya ɗaukaka darajojin shi duniya da lahira, kuma Allah ya tabbatar mishi da manufar shi tun daga duniya har lahira. Sannan kamar yadda muka faɗi, Allah ya haɗa shi da babban mai gidan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin kamar yadda muka bayyana a baya, yayi mafarki ne ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan da ya gama rubuta wannan littafi. Manzon Allah ya ce da shi, hayyakallah kama ahyaita sunnati, ahyaita sunnati wa hayyakallah, ka raya sunnata kai ma Allah ya raya ka. Wannan shi ne Al-Imam al-Bagawi, ya rasu hijira annabi na da 516, yau shekarar shi 919 da rasuwa. Allah madaukakin sarki ya fi mishi. Muka fara jin bayanai dangane da littafin nashi, to anan ne ka cokam, sai na ce to a tsari na ilimi, a tsari na scholar, scholarly tsari, wato tsari irin na masana, to shine in ka zo za ka yi aiki ka fahimci akwai waɗanda suka gabace ka a irin wannan aikin, to yana da kyau ka je ka yi nazarin aikinsu, daga cikin abubuwan da suka yi sai ka yi gini a kai, ko ka yi gyara a kai, ko ka inganta. Da haka ne aka kai ga duk inda ka ga an kai a cikin fannoni na ingantattun rubuce-rubuce da kuma ainihin fasahohi na kere-kere. Ba daidai bane a cikin harkar ilimi idan ka taso ya zama saboda kana jin kai ka isa sai kai watsi da duk abin da waɗanda suka gabace ka suka, sai ka dubi a'a cikin waɗanda suka gabace ka wane ne ke da manufa irin taka, wane ne ya tayar ma yunkurin ya cimma burin da ka cimma, waɗanne hanyoyi ya bi ya cimma nasara, waɗanne cikas ya samu da tasgaro akan hanya dan kai ka kauce musu. Manyan malamai guda biyu, Al-Sheikh Zuhair Shawish da Al-Sheikh Shu'aib Al-Arnaout, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu, a wannan zamanin namu su ne suka zage suka yi aikin gyara da fitar da wannan littafi zuwa ga duniyar wannan zamani. Allah ya saka musu da alkhairi, kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta musu, Allah ya kare kyautata niyyarsu sakamakon wannan aikin alheri wanda suka yi, kamar yadda na faɗi tun 1974, kusan shekaru 40 da suka gabata, sai ya zama sun rubuta wa littafin muqaddima wadda ta bayyana wane ne Bagawi, wane ne littafin shi. Idan ba ku manta ba, daga cikin wannan muqaddima ne nake karanto mana. In Allah ya so, a yau zan karkare karatun wannan muqaddima, sa'annan in ci gaba da tawa ainihin muqaddimar wadda ne alkawari ni kuma nake gabatarwa a hankali insha Allah ta'ala. In dai ba a manta ba, mun ji cewa na daga cikin ainihin wato abubuwan da malaman nan suka yi tsokaci a kai shine matsayin wannan littafi a tsakanin sauran littattafai, sannan da kuma bayani akan irin tsarin da ya bi wajen rubutun littafin da tattara hadisan, da kuma bayani akan irin yadda Bagawi yake da kwaɗayin kafa hujja da ingantattun hadisai kadai. A yau za mu taso mu ɗanyi baya kaɗan a inda mala yake cewa gharzul mu'allif rahimahullahu min kitabihi hadha huwa jam'u ma tanasara min alhadithil muhtaji به في الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم والأجزاء في جليل العلم ودقيقه ليكون مرجعا وافيا وشاملا لكل ما يحتاجه المسلم في أمور دينه ودنياه. من فرد تساء الإمام البغوي يربط ون للتافي itace kokarin tattaro hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda malamai suke hujja da su wadanda suka zo a cikin sahihan littafai kamar Bukhari da Muslim da makamantansu da ingantattun hadisai wadanda suka zo a cikin littafan Masanid kamar Musnadul Imam Ahmad, Musnadul Tayalisi da Musnadul Humaydi wasunan da kuma littafan sunnoni kamar Abu Dauda da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah والمعاجم ده كمان لتتفيد ده سكا زوما سسونا معاجم كمان مع المعجم الصغير ده المعجم الأوسط ده المعجم الكبير نع الإمام الطبراني الله مدوك كنسر كي غافر تاميش ده كمان الأجزاء لتتفيد ودن ده أكا ربو تاسو مصمم أكا وروري واسمس ألولي كما جزء القراءة خلف الإمام جزء رفع اليدين ده ما كمان تنسو وان ده عينين الإمام البخاري ربو تا waɗannan irin littattafan waɗanda suka zan sun ruwaito ingantattun hadisai amma kuma kowanne littafi yana gefe guda mai cin gashin kanshi to Imam al-Baghawi yana nufin ya tara maka su da manufar su a wuri guda. Wannan manufar ta yi kama da manufar da ta sa Imam al-Bukhari ya rubuta nashi littafin, sai dai manufar Baghawi ta ƙara faɗaɗuwa akan ainihin ta Bukhari domin shi Bukhari biya alƙawarin sharhi ba, shi Bukhari biya alƙawarin bayanin gharibul hadis da wasu abubuwa da dama waɗanda ainihin wato Imam al-Baghawi alƙawari kuma ya cika ba, sai dai nadiran abin da ba a rasawa Bukhari yakan dan yi tsokaci akan waɗannan abubuwa. To dangane da wannan manufa ta shi ta tattara abubuwan da suka inganta waɗanda suka wawwatsu daban-daban fi jalilil ilmi wa daqiqihi amma masaloli na ilimi manya da kanana. Liyakuna marji'an wafiyan, domin wannan littafi ya zama wata makoma wadda take cikakkiya, madogara wadda take cikakka, wa shamilan kuma wadda take cikakkiyar matattara li kulli ma yahtajuhu almuslim fi amri duni fi umuri dinihi wa dunyahu, wato wadda za ta zanta tattaro duk abin da musulmi yake bukata game da al'amuran addinin shi da kuma na rayuwar shi. Wannan yana daga abin da kullum muke jan hankalin musulmi musamman yan boko da basu san addini ba, waɗanda suke daukan cewa addinin musulunci kawai addini ne da yazo yana magana tsarki da sallah, ko daya addinin musulunci babu abin da ya rage na bangarorin rayuwa. Saboda haka manya-manyan rukunan da duniya take ji da su kaf su ake kira addini. Dukkanin abin da za a kira addini a wurin musulunci idan bai tabu waɗannan abubuwan ba to ba a kiran shi addini. Shine musulunci addini ne wanda ya tattaro ibadoji, addini ne da ya tattaro siyasa, addini ne da ya tattalo tattali, addini ne da ya tattalo bayanin rayuwa. To kaga waɗannan abubuwan guda hudu ko biyar duk inda ka kewaya a duniya ana magana su ne duka, ko kuma ana magana wasu daga cikin su ne. To duk inda kaji ana magana su duka to musulmi ne ke magana su duka, amma waɗanda ba musulmi ba kaf ba su taba duban waɗannan abubuwan akan cewa su ne abubuwan da suka tattalu waɗanda ɗan adam baya rayuwa sai da su ba. Kaga dai ɗan adam ba za ka hana shi da imani ko yadda da wani abu wanda zuciyar shi ke lankwasuwa zuwa gare shi ba. Kowane ne shi, ko ba ma guje ne, kowane ne akwai wani abu da zuciyar shi ke lankwasuwa zuwa gare shi. To musulunci sai lankwasa zuciyarka zuwa ga Allah, ya rataya maka igiya ya daure bam sai ya mika ka a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewar shine kadai abun bi, bashi da abokin tarayya a cikin wannan al'ummar. To kaga wannan su ake kira ibada. Sai kuma abin da ya shafi siyasa, dan adam baya rayuwa dole sai da shugabanci, dan adam baya rayuwa sai da biyayyar shugabanci. Musulunci ya saka siyasa a matsayin ɗaya daga cikin ɓangarorin shi wanda yake musulunci ba zai cika ba dole sai da wannan. Sannan sai tattali, yaya za a sarrafa dukiya, yaya za a same ta, yaya za a kashe ta, yaya za a tattalinta. Musulunci shine yace komai game da wannan. Yau shekara 1400 da ta wuce Qur'ani ya sauka da ayoyi game da ciniki, da ayoyi game da bashi, game da ayoyi game da rance, game da rubutun bashi, game da kasuwanci, game da halatta ciniki, game da haramta riba. Duk duniya ba wasu waɗanda suke da document da wata rubutacciyar takarda ko shafi ɗaya ko sadara ɗaya wadda ta yi magana akan ciniki wadda ta shekara 1000 sai musulmi 1400 years ago. Falillahi darruna wa ala Allahi shukrun, alherin Allah ya kawo mana nan, mu musulmi mu kadai muke da wannan. Na hudu, sai abin da ya shafi rayuwa ya zama Allah yana da absolute intervention akan irin matar da zaka aura da irin wadda ba zaka aura ba, irin tufar da zaka sa da irin wadda ba zaka sa ba, launin da ya halatta da launin bai da bai halatta ba, mace yaya za ta zuba tufafin ta zuba ƙasa, namiji ya zai sa ya dage, yaya za a ci abinci in kai kadai ne in ku da yawa ne da wannan hannu, yaya adadin abin da zaka ci wa cikinka, me ya halatta ka ci, menene bai halatta ka ci ba. Addini ne kawai yake da wannan, kun ga rayuwa ce. In ka zo kwanciya me zaka faɗi, da wani bangare zaka kwanta, da yaya zaka kwanta, rigingina ko rubda ciki ko da gefe, musulunci ne ka ɗaya magana akan wannan. To waɗannan abubuwan aka dube su a yau sune abubuwan da duk inda ka kewaya a duniya zaka samu ana magana wani daga cikin su ne. To musulunci kuma yana magana su ne gaba ɗaya. Dan haka ashe in aka ce musulunci, to ana nufin ibada da rayuwa. To duk wani wanda zai ce musulunci kawai yana tattauna magana ibada ne, ya nuna bai fahimci musulunci ba. Musulunci yana tattauna magana ibada da rayuwa. Littafin Adam Smith, The Wealth of the Nation, yau shekarar shi nawa ne da rubutawa ne? Ya wuce shekara 240 da wani abu. Kitabul Amwal na al-Imam Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam, yau shekarar shi 1300 da rubutawa. The Wealth of the Nation, duk duniyar kafirai yau akan wannan littafin ne take gina harkar tattalinta, ribatta da cin kuɗi da duk abin da za ta yi na sarrafa kuɗi. Shekara 200 ne da wani abu kawai da rubuta wannan littafi. Scottish ne, mutumin kasar Scotland. The Wealth of the Nation, Adam Smith. Mu kuma muna da Kitabul Amwal na al-Imam Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam, muna da Kitabul Amwal na al-Imam Zanjawi. Waɗannan littafan guda biyu da na faɗi an rubuta su 1300 years ago, suna daga cikin manya-manyan littattafai wanda al-Imam al-Bagawi ya amfani da su wajen rubuta wannan littafin. Ya za a ce mu musulmi gidadawa ne, don haka kai in ka ga wani musulmi ba gidaje, ka danganta gidadancin zuwa gare shi ko waɗanda suka haife shi ko inda ya tashi. Li'anna al-insana ibnu bi'atihi, ma'ana inda ya tashi ne ya tasiri a kan shi. Amma in addinin musulunci ya yi tasiri a kan shi, sai an same shi yana da wayewar kai daidai da ko ina, daidai da kowane zamani akan duk fagen da aka shigo na rayuwa. Saboda wannan ita ce siffar Al-Qur'ani. Musulmi ba su taba zama gidadawa ba, ba su taba zama ƴan ƙauye saboda shigar su ko kuma saboda subscribing, saboda imanin su da suka yi da addinin su ba. Duk inda ka ga musulmi ba gidaje, ka danganta wannan zuwa ga kabilar shi ko iyayen da suka haife shi ko anguwa ko garin da ya tashi. Amma in dai danganto shi ce zuwa ga addinin musulunci, sai an same shi basiri ne mai fasaha, mai wayewar kai. Na baka 100% assurance akan haka, ka je ka yi research, table research, ka je ka yi field research, ka je ka yi amfani da dukkan tools da zaka yi na research. Wannan shine karshen abin da ainihin research ɗinka zai gano maka. A ƙarƙashin wannan, da al-Imam al-Bagawi ya tashi rubuta wannan littafi, sai ga cewa to lallai ne kenan a dubi matsalolin addini da rayuwa, a yi rubutu a kansu. Waliza, to don haka adraja fihi min al-ahadisi ma yata'allaqu bil aqaidi, sai ya shigar da hadisan da ke da alaka da aqidoji, wa usulid din da tauhidi, wal ilm da ilimi, ma'ana Al-aqaid anan shine sharhin usulul imani sitta. Imani da Allah, imani da littafan Allah, manzannin Allah, imani da ranar lahira, imani da kaddara. Waɗannan usulu na imani guda shida sune ake kiran su darasi akan aqida. Dan haka sai ya shigo da hadisan dake da alaka da wannan. Sannan wa usulul din ya shigo da hadisai dake da alaka da tauhidi, cewa Allah ɗaya ne bai da abokin tarayya wajen ayyukan shi, rububiyya kenan. Haka kuma kai bawa da zakai wa Allah ayyuka na ibada, ka sani da cewa Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya. Haka kuma ka sani Allah yana da sunaye, yana da siffofi waɗanda shi kadai yake da su, ba wanda ya cancanci waɗannan siffofin. Hal tasma'u lahu samiyya, kai tunda kake ka taba jin Allah yana da takwara? Allah ba shi da takwara. Wahdahu la sharika lahu, Imam al-Baghawi ya shigo da hadisan dake da alaka da wannan. Sannan Imam al-Baghawi a karkashin usuluddin ya shigo da hadisai waɗanda ke da alaka da imani da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, cewa manzon Allah shi ɗaya ne ya fi kowa a wurin Allah. Allah bai taɓa halitta mai daraja da ɗaukaka irin shi ba, kuma Allah ya mana tukuici da shi mu mutanen wannan zamani. Ba dan mun fi kowa daga cikin al'ummomi ba, sai dan kadai Allah ya so ya ɗaga darajarmu. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. wannan ita ce siffar shi, shi manzon Allah ne. Wadanda suka yi imani da shi suke tare da shi, ba su da sassauci ko miskala zarratin akan kafirai, amma suna da matukar kauna da jin tausayin junansu. Sarki da daukaka sun tabbata ga Allah. Wal ilm, al-Imam al-Baghawi ya shigo da babuka akan ilimi, ma'ana nuna muhimmancin ilimi, nuna falalar ilimi. A nan ne za ka ga irin yadda addinin musulunci ya karfafa al'umma su nemi ilimin addini, ya karfafa al'umma su nemi ilimin rayuwa. Domin in kun fahimci abin da ake nufi da musulunci, shine ibada, siyasa, tattali da rayuwa, ashe musulmi ba za su tafi karanta Islamic studies bane ko Islamic law kawai a cikin jami'o'i? Ashe musulmi ba za su kafa makarantu ne kawai don su karantar da karatun Alkur'ani ko hadisi ba? A'a, za su binciki yaya rayuwa take, yaya kere-keren kaza ike, yaya kaza ike. A cikin nan ne za mu ga inda in musulmi suka buƙatu ga wani ilimi wanda ba su da shi, za su zaɓi wasu zakakuran matasa su tunkuɗa su domin su je su wakilci al'ummar musulunci. Wannan dai yake nuna maka wannan littafi na Baghawi ya taɓo kowane sashi na rayuwa. Sa'annan wal ibadat, wannan littafi yana ɗauke da bayani dangane da abin da ya shafi sallah, azumi, zakka, haji. Wal mu'amalat, da kuma mu'amaloli, abin da ya shafi ciniki, gaisuwa, ɗinka tufafi, cin abinci, aure da makamantansu. Wa huquqin nasi, wannan littafin ya tattaro karatuttuka akan sanin haƙoƙin mutane, sanin haƙoƙin iyayenka akan ka, sanin haƙoƙin ƴaƴanka akan ka, sanin haƙoƙin matanka akan ka, sanin haƙoƙin mijinki akan ki, sanin haƙoƙin maƙwabta, sanin haƙoƙin abokin da zama ya kama ka da shi, ko da tafiyar mota ce daga Sabon Gari zuwa Tudun Wada, ko daga Jos zuwa Bauchi, ko daga Sokoto zuwa birnin Kebbi, ko daga ina ne mu'amala ta kama ka, ka san yana da haƙoƙi, kai ma kuma kana da haƙoƙi a kan shi. Wannan littafin ya karantar da haka, wa dalailin nubuwa, da kuma darussan da ke tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta hanyar bayyana mu'ujizojin annabi da karamomin annabi sallallahu alaihi wa sallam da darajojin annabi sallallahu alaihi wa sallam, wa mabda'il wahyi. Wannan littafi yana ɗauke da karatu na musamman akan tarihin yaushe Allah ya fara aiko da annabi wahyi, wa sha'anil mab'ath, da bayani dangane da tayar da ainihin halittu, wasayar wasiyar, da kuma bayani dangane da ainihin wato tarihohi na malamai, tarihin magabata, tarihin annabawa, ko kuma tafiye-tafiyen da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ko ya tura waɗansu sahabban shi, wal magazi, da kuma bayani akan tarihin yaƙoƙin da annabi sallallahu alaihi sallama yayi, kamar yakin Uhud, yakin Ahzab, wal manaqib. Wannan littafi zai tattauna mana dangane da darajar bayan Allah daga cikin sahabbai da salihai da waliyan Allah mutanen kirki duk a cikin wannan littafi zaka ji irin darajojinsu wa akhbaril qiyama a cikin wannan littafi zaka ji bayani dangane da labarai na ranar alkiyama da tashin alkiyama wal hashr da kuma tayar da halittu wal hisab da hisabi wal shafa'a da bayani dangane da ceto Allah kai tsaye zai ceci wasu bayi annabawa za su ceto mala'iku za su ceto salihai da waliyai za su ceto alqur'ani zai ceto ibadoji kamar azumi za su ceto duk zaka ji karatun a cikin wannan littafin insha Allah wa sifatil jannati wan nar wannan littafin yana dauke da bayanin siffofin aljanna da kuma siffofin gidan wuta wa akhbaril qurunil madiya da kuma labarai na tarihin mutanen da suka gabata mutanen da zaka ji tarihin ainihin fir'auna zaka ji tarihin samudawa zaka ji tarihin adawa zaka ji tarihin al'ummomin da baka taba jin sunan su ba duk kuma zaka ji tarihin kuma na gaskiya ne Allahu akbar wa fadailul qur'an a cikin wannan littafi zaka ji darajoji da falalolin alqur'ani wa zuhud a cikin wannan littafi za a yi karatu dangane da zuhudu taka tsantsan game da duniya bin duniya sannu sannu war riqaq da kuma bayani dangane da wa'azozi nasihohi waɗanda za su lankwasa zuciyarka ka fita daga girman kai ko fariya ila ghairi ma auda'ahu ba'd min al ahadith fi sunan wal adab da ma dai waɗansu hadisan waɗanda bayan waɗancan Imam al-Baghawi ya biya adana su ya biya lissafa su ya biya rubuta su ya tabbatar da su a cikin wannan littafi dangane da bin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar bayani dangane da aje gemu yana daga cikin sunna bayani dangane da sanya fararen tufafi yana daga cikin sunna bayani dangane da in ka zo kwanciya ga yadda zakai wal adab da ladubba ya ake zaman cin abinci da wani hannu ake cin abinci duka wannan littafi yana dauke da su wa mahasinil akhlaq da bayani akan kyawawan dabi'u kai kokari ka zama mutumin kirki kai kokari ka tarbiyantar da iyalanka su zama mutanen kirki kai kokari halayenka nagari su fassara wane ne kai wasa'ir ma yadkhulu fi ma'nahu min umuri ad-dinil hanif da ma dai sauran abubuwan da suke sun shiga shiga iri daya da waɗannan abubuwan da aka gabatar na ainihin wato al'amuran wannan addini namu mai kake jama'an musulmi kun ji irin abubuwan fa da littafin nan ke dauke da shi dan haka sai malaman suka ce fa huwa sijillun jami'un wannan littafi taska ce babba wadda take matattara aminul lil hadisin nabawiyyi sharif matattara ce babba taska ce mai yalwata wadda take amintacciya game da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama masu daraja ma'ana duk hadisin da ka gani anan to ya shiga cikin wata adaka wani akwati wanda ba wanda zai iya fasa shi ya sata ko ya gurbata shi fa huwa sijillun jami'un aminun lil hadisin nabawiyyi sharif lallai taska ce wadda take matattara amintacciya ga hadisin Annabi madaukaki ولمذاهب الصحابة والتابعين هكذا كما وان اللتافي تسكاتي ببا ود تتترو مذهبو بيد رأيوي دا فتوين صحابي دا تابعي والأئمة المجتهدين دا من يما لما يما سقو قرن جارا الدين إذن سأل الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد الإمام الأوزاعي الإمام الثوري دا مكمن تم من يما لما يما yanzu abin da wannan bayanin yake nuna maka wannan littafin ya gama kaiwa kat kenan mana hatta wasu littafai da aka rubuta su a gefe guda waɗanda aka tattara fatoyin sahabbai da tabi'ai tun zamannin da kamar irin su muwatta ta Imam Malik tana dauke da fatoyin sahabbai da tabi'ai da yawa kamar littafin al-musannaf na al-Imam Abdul Razzaq As-Sanani da littafin al-musannaf na al-Imam Abi Bakr ibn Abi Shayba da littafin tahzibul asar na al-imamu abu ja'afar ibn at-tabari wadannan manyan littafai da sunan al-kubra ta al-imam al-bayhaqi wadda aka rubuta ta daga baya-baya wadanda ke dauke da fatoyin sahabbai duk imam al-bagawi ya biya ciccusa irin wadannan fatoyin da abubuwan da zaka nema a can kaga yana tabbatar maka yayi kokarin tattaro maka abin da ya warwatsa a wani wuri kenan ya tara maka shi a nan wuri daya lalle wannan taska ce a bar adani sai ya ce wa huwa bi hadhihi sibgha to kaga wannan littafi da irin wannan launi wannan littafi da irin wannan ruwan yanfaridu min baini kutubil hadith to ya zama daya wanda babu irin shi a tsakankanin littattafan hadisi wa yanhadu wahdahu bi is'afi tullabil ilmi wal ulama kuma wannan littafi shi kadai zai yunkurar da dalibai wajen samar musu da guziri da kuma ainihin karfafa gwiwar su da su da malamai masu ilimi idza ma aradu ta'arrufa ala alhadith an-nabawi a duk lokacin da suka buƙaci su san wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam dalibai in suna neman wani hadisi na annabi ko wasu fatoyin sahabbai wannan littafi zai yunkurar da su ya ganar da su a cikin dan lokaci kadan manyan malamai abinda suka haddace suka sani idan suna neman su risko wannan abu cikin gaggawa wannan littafi zai mika musu abinda suke nema wattafaqqa fihi haka nan kuma ba wai samun abinda suke nema kadai ba hadda samun fiqhu da samun fahimtar abin saboda banda ruwaitowa kuma yana sharhi Abu Dauda ko ruwaitowa kadai yake Bukhari ruwaitowa kadai yake Bagawi ya ruwaito kuma ya maka sharhi dakan daka shi karbaka tankadan bakin gado Allahu akbar Allah ya ji dan al-Imam al-Bagawi karshe dai sai malaman suka ce wa inna kitaban ka hadha jama'a ila jalalati al-qadri kaga littafi irin wannan da ya tattaro girman daraja wa izamil fa'ida da kuma manyan fa'idoji husnal intifa to wannan littafi yana da kyakkyawar amfanarwa hukumal husnal intiqa yana da ainihin wato littafin da ya zama yana da kyakkyawan tacewa wato na daya littafin yana da girman daraja yana da fa'idoji manya-manya da kuma husnal intiqa yana da kyakkyawar tace shi da aka yi ba littafi ne da aka hada maka tsaba da tsakuwa ba ma'ana littafin ba hatsin bara bane littafin ba ko dan kanzo ko dan dagwa-dagwa bane an tsaya an tace maka kuma an kyautata tacewar wa ikamar rasfi sannan an tsaya an tsara yadda ainihin zubin littafin yake wa diqqatit tahrir an bi littafin keke da keke wajen gyaran shi da rairaye shi la yustaghrabu intisharu dhikruhu bayna tawa'ifi alfuqaha wal muhaddisin dil littafin da yake da irin wannan sifar to ba za a yi mamaki me yasa ambaton shi ya hadu a tsakankanin malaman fiqh da malaman hadisi ba Allah ya sa kun fahimci magana dil littafin da yake da irin wannan sifar jama'a ma'ana kun san abin da malai yake so yace wannan littafin ragon malam ne ga mai ga araha to duk inda aka ce littafi daya ya tattaro ire-iren waɗannan abubuwan ko to karkai mamaki in ya zama an san shi a tsakankanin malamai da kuma ainihin ɗaliban ilimi ina mai bakin cikin in ce sai dai wannan maganar banda kasashe irin namu jama'a Allah ya ji kan Halifa Baba Ahmad mai tashar talabijin ta DITV a Kaduna shine ya fara sanya karatuttukan da na rinka wannan littafi a shekarun baya a Muciya a lokacin nan wallahi alazim akwai mutanen da mamakin da suke wai wannan wani littafi ne in nace mutane ba ƴan kasuwa ba balle ƴan siyasa ba ƴan boko ba balle manoma a manyan malamai ne musamman suke tuntuba wani irin littafi ne wannan basu taba jin shi ba basu taba ganin shi to amma a duniyar ilimi wannan littafi ya yadu a tsakankanin ɗaliban ilimi da kuma malamai an fahimta to daga nan ne zaka gane irin bambancin yadda kasashen mu suke da kuma sauran ainihin kasashen duniyar ilimi Allah madaukakin sarki ya taimaka watadarusul ulama ilahu ala marril ajyal kuma watadarusul ulama ilahu ala marril ajyal ba za a yi mamakin irin yadda malamai suke ta karantar da wannan littafi da irin yadda shekaru suka shude da kuma al'ummomi ajiyal jam'i ne na jil wato generation wato generation after generation al'umma bayan al'umma ana ta karantar da wannan littafi waɗannan su karanta waɗannan su shude waɗancan su karantar muna fatan wannan abin in Allah ya so zai sa ambato da sanayyar wannan littafi ta yadu shi yasa muke gayyatar daliban ilimi ku zo mu karanci wannan littafi mu darasce shi mu ruwaici wannan littafi ka tafi garin ku kaje ka sa karatu ka tafi anguwar ku kaje ka sa karatu a yada sai kaga ilimi ya zan sassauka wajen samuwa babu dalilin da za a yi ruwa ilimi jama'a domin irin waɗannan abubuwan da al-Imam al-Baghawi ya tara madadin faka tattara littattafai fici 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 in ka samu wannan guda ɗaya to ya dauke maka da yawa daga abubuwan can da kake ainihin wato bi kana tattara su ɗaya bayan ɗaya an fahimta jama'a to ba za a yi mamakin irin yadda malamai suke ta karatu da karantar da wannan littafi ba za a yi mamakin irin yadda sunan wannan littafi da ambaton shi ya zama sananne a wurin malaman fiqh da malaman hadisi ba wal iqtibasu minhu ba za kuma a yi mamakin yadda aka ji malamai suna ɗibo maganganu daga cikin wannan littafi ba wal naqlu anhu ma'ana malamai suna gutsutsuro maganganu ciki suna ɗibo maganganu suna hujja da shi wal ishadatu bi muallifihi da kuma irin yadda malamai suke kamba mai littafi suke daga sunan shi suna ambato a ko ina ashe ba banza ba mutumin ya cancanta ne a ambaci sunan shi a kamba mashi kuma a yi shelar sunan shi a ko ina wattanwihu bi ilmihi a jinjina wa ilimin shi wa fadlihi da kuma ainihin falalan shi ina fata an gane a ta'alikin da ke hannuna na wannan ainihin wato muqaddima da su Zuhairu Shawi suke cewa wa innahu la fadlun azim wallahi falala ce mai girma wa minnatun kubra kuma baiwa ce babba tastaujibu shukra minna lillahi subhanahu wa ta'ala an khassana bi nashri sarki ya tabbata ga Allah suka ce mu kanmu da Allah ya kebe mu ya ba mu damar mu muka fara buga wannan littafi muka yada shi a wannan zamani wallahi baiwa ce babba wadda lallai ne mu tsaya mu gode wa Allah dan duk wanda ya fara jin wannan littafin a cikin shekaru 100 da ake a yanzu to ya ji ne daga bakin waɗannan mutanen bugun su ne shi kadai ne daga kafin 1974 wannan littafin babu shi matbu'i babu shi wanda aka buga duk wanda zaka je hujja da shi kafin wannan lokacin sai dai kawai ya je dauko malami ne masani sai dai je kwafo daga rubutun hannu amma su suka fara zama suka yi wannan aiki a yadda kake ganin shi cikakke mujalladi 16 da fihi rasar shi sai suka ce to wallahi mu ma falala ce babba kuma baiwa ce mai girma wadda ta sa lallai mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala an khassana bi nashrihi da Allah ya kebance mu da wannan aiki muka yada shi wa a'anana ala tab'ihi kuma Allah ya taimake mu muka iya buga shi domin akwai malamai da yawa jama'a ko sun rubuta littafi ko saboda matsalar bugu ita tana bukatar kudi da yawa iya buga shi kawai abu ne mai tsanani saboda zai ja kudi da yawa muka yada littafin muka yi aikin shi muka kuma buga shi wa dhallal al-aqbat allati kanat tahulu duna al-istimrari fihi sannan dukkan wasu matsaloli waɗanda za su ja mu kasa ci gaba da aikin Allah ya sauƙaƙe mana har muka kammala shi wannan falala ce suna godiya ga Allah ne sarki ya tabbata ga Allah kun ga irin rayuwar yanzu sun mutu ba sa duniya yanzu ga albarkar rayuwarsu ana ci har bayan mutuwarsu dan uwa kai ma sai ka duba ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin ka duba me ka tsina nawa kanka dan gobe ka tsaya kai nazarin wannan rayuwar da kyau ka gani hadisi ya zo sahihi cikin sahihi muslim yana nan anan cikin sharh sunna zamu zo mu karanta shi insha Allah annabi yace idza mata al insanu qata anhu amaluhu illa min salasati ashiya idan mutun ya mutu duk wani alheri da yake yi abin ya jabirki ya tsaya cik sai hanyoyi uku sune kawai ko ka mutu zaka ci gaba da samun lada. Annabi yace waladin salihin yad'u lahu, da nagari wanda zai rinka wa uban shi ko uwar shi addu'a, aw ilmin yuntafa'u bihi, ko ilmin da ake amfana da shi, aw sadaqatin jariyatin, ko kuma sadaka mai gudana, wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullah, kowa ya tsaya ya duba, karka ce babanka yayi kaifa mai kai, wal tanzur nafsun, karka ce danka yayi kai mai kai, wa laysa lil insani illa ma sa'a, karka ce ai liman yayi, karka ce ai alhaji wana yayi ya dauke mana, kai mai kai wa kanka, wattaqullah, Allah ya ce kowa ya ji tsoron Allah. Saboda haka jama'a kowa ya tsaya ya duba. Bayan waɗannan ayoyi da wannan hadisi, abinda mawaki yace wa fi qabd kaffi at-tifl 'inda wiladati dalilun ala hirsi alladhi huwa jami'u wa fi basthihi 'inda al-mamati 'alamatun ala fanzuruni qad kharajtu bila shay. Ka tsaya da kyau ka gani, in aka haifi jariri sai zo hannun shi a dunkule, wai yana ce muku ne yazo tara duniya, yazo tara mulki, yazo zai tara, ya tara komai zai tara, abinda wai dunkulallen hannun ne yake ce maka kenan. Sai ce ka je ka dubi gawa, in mutun ya mutu sai kaga ya watsar da hannayen haka a bude, wai ce muku yake jama'a ku dubi, amma duk abinda na tara yau ga duniyar na fita ba komai a hannuna. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin, kowa ya dubi abinda ya aikata dan gobe. In kaga suna gina masallaci ko kar ka sake a gama ginawa sai ka kai musu bulo ko da kwaya goma ne, ka ce ya Allah ganawa, ya Allah ka rike min wannan da hannun dama zuwa gobe in ganshi a kabari. Kar ka sake, kaga ana aikin alheri baka je an yi tare da kai ba. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin, annabi yace in dan adam ya rasu duk ayyukan shi sun yanke sai dai guda ɗayan uku. Na farko da nagari wanda ke mai addu'a, kana kokari, kana fata, kana fadi tashin ka samu da nagari wanda in ka kwanta ka mutu zai ce rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ko ku abinda kake so ka samu dan boko, ka samu likita, ka samu injiniya, ka samu lauya. Tarbiyyar addini fa, the best school in western knowledge, the best school that speaks polished English, abinda kake kokari kenan danka ya iya turanci irin na Amerikawa, larabci irin na Qurayshawa fa, karatun alqur'ani, hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama, wacce gwagwarmaya kake ka saka danka a inda za a yi tarbiyyar shi, ane ana tuna mishi ya tuna da girman haƙƙin uwar shi da uban shi. Jama'a ku rinka dubawa da kyau, abinda kai shike dawo maka, Bahaushe yace ƙwaryar da ta tafi ita take dawowa, yaya kai tarbiyyar shi haka fa zai mu'amalance ka. A jahan nan tamu ta jihar Kaduna mai albarka, yau akwai manyan masu kuɗi waɗanda sun haifi ƴaƴa, yanzu ƴaƴan sun taso sun zama musu bala'i. Akwai wanda yake sai bodyguard sun tare shi, akwai wanda yake sai an yi mishi daki wanda yake na karfe ne, saboda ƴaƴan sun yi sun yi mutu yaki. Wace irin rayuwa ce? Duk dan da ya matsa uban shi ya mutu ya ci gado, wallahi ba zai uban addu'a ba, ba zai ba hauka yake addu'a, ina ruwan shi da addu'a. A nan jihar nan tamu jama'a, akwai mutumin da yau dakin kankara aka yi mai dakin babulo ba, dakin da karfe da kusa da kankare da suminti, ba window a dakin, air condition ne, dole in zai kwanta saboda yana tsoron ƴaƴan shi za su fasa bulo su zo su shake shi da daddare a cikin gidan shi da ya haifi ƴaƴan. A wannan jihar tamu musulmi, wata irin rayuwa ce wannan? Waladin salihin, da nagari, to da nagari kuma iktisabin shi ake yi tun daga rangini ran zane, daga neman auren uwar shi, yaya ka zauna da uwar shi, yaya ka tarbiyance shi, me kake bashi yake ci da me yace ya girma, dole sai an dubi waɗannan kwanonin, sannan a ce an samar da factors, dalilan samar da ɗana gari, sai ce au ilmin yun tafa'u bi, manzo Allah yace ko ilmin da ake amfana. Kai ka dubi wannan irin albarka bayan shekara 919 da rasuwar bawan Allah nan, malaman duniya karanta littafan suke suna karantawa amfana ake. Kai ka dubi bayan Allah irin su Ibn Abi Zayd al-Qayrawani da ya rubuta risala bayan shekara 1015 zuwa 17 ana amfana da risala. Kai ka dubi wanda ya rubuta Akhdari Abdurrahman al-Akhdari yau bayan shekara 700 ana amfana da ahlali, ana iya tace alwala, ana iya tace sallah, ana iya koyan ibada. Me yake da romo fiye da yiwa Allah aiki? Babu. To sannan ka zo ka dubi nan kurkusa malamai mutanen kirki su Shehu Dan Hodiyo da Abdullahi Gwandu da Muhammadu Bello sarkin musulmi da Nana Asma'u, ka dubi bayan Allah irin su Abubakar Gumi da su Ja'far Mahmud Adam, waɗanda sun rubuta, sun fassara, sun yi sharhi aw ilmin yuntafa'u bihi. Wannan inji manzon Allah kenan, duk ilmin da ka rubuta ake amfana. Kana da imani kai, kai ne doctor, kai ne professor, kai ne engineer, kai ne architect, abinda ka rubuta ana amfana da shi, zaka samu daraja, zaka samu lada. Saboda haka kai professor ne akan agric, kai professor ne akan engineering, kai professor ne akan law, abinda ka rubuta ana amfana da shi, ba sai sallah kadai ba, har noma, har kiwo, aw ilmin yuntafa'u bihi, zaka samu lada ko ka mutu. Sannan annabi ya ce aw sadaqatin jariyatin, ko kuma sadaka mai gudana, ka gina masallaci, ka gina makaranta, ka sai qur'anai, ka je ka gina musu rijiya, ka je kai musu borehole, ka je ka samar musu da hanya, ka yi musu gada, duk abin da za a ci gaba da amfana da wannan. Jama'ar musulmi, waɗannan su ne jawaban da Allah ya yi a cikin alqur'ani, wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin, wannan shine jawabi manzon Allah a cikin sunna, idza matal insanu. Jama'a mun gani? Sannan Allah yace inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, mu muke daukar, mu muke raya matattu bayan sun mutu, ba wanda zai tada matacce ranar lahira sai Allah. Sai Allah yace wa naktubu ma qaddamu, abin didda matattu suka gabatar muna rubutawa, sai ce wa asarahu, da kuma abin da suka bari a baya. Ka mutu ka bar gidan giya, duk giyar da aka sha da burkutu, duk rawar banjo da aka yi, zaka ganta a kabari. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahu, abin da suka riga suka aikata ya wuce da abin da ya rage a duniya har yanzu, za a baka zunubi akan haka. Kai ne ka kawo wa al'umma bala'i kaza a lokacin mulkin ka, ka kwanta ka mutu, al'umma na shan wahalar wannan bala'in. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, to kai ne ka kawo alheri, kai ne ka kawo ci gaba, kai ne ka kawo fasaha, kai ne ka kawo fahimta. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Saboda haka lallai lallai littafi irin wannan da ya tattaro girman daraja da fa'idoji, da kuma irin wannan kyakkyawar tacewa da tsari na gari, ba za a yi mamaki in an ji duk duniya an san shi ba. Shi yasa Malam Zuhair Shawish da Malam Shu'aib al-Arna'ur suke godiya ga Allah, su kuma a ƙarƙashin falalar da Allah ya yi wa Bagawi, su kuma suka shiga cikin inuwar shi, suka gyara littafin, suka fitowa da musulmi, yau sun kwanta sun mutu. Da ɓata lokacin su suka yi suna hayaniyar siyasa da ruɗanin neman kuɗi, dole dai sun kwanta sun mutu. Saboda ka ɗan uwa ka sadaukar da rayuwarka da dukiyarka a cikin hidimar addini. Hadha wa inna at-tariqata allati ihtadaha al-mu'allif rahimahullahu fi kitabihi hadha, malam yace to wannan kenan, kaga hanyar da malamin nan ya bi wajen rubuta wannan littafin nashi, Allah ya ji kanshi. min riwayatil hadisi ba'da at-tafawwu ba'da at-tawassuq, na ruwaito hadisi da yake bayan ya tabbatar da ingancin shi, min sihhatihi, sai ya tabbatar da ingancin hadisi yake ruwaito shi. Kaga irin wannan hanyar da malamin ya bi, lil istidlali ala masail al fiqh, saboda kafa hujja akan mas'aloli na fiqh, wal istinbati, da kuma fito da hukunce hukunce, tu'tabaru tariqa ko al musla li irshad tullab al hadisi wal fiqh. Wannan hanyar lallai ita ce hanyar da malamai suka dauka hanyar da tafi kowace dacewa domin shiryar da dalibai masu neman ilimin hadisi da fiqh. Ina son ku natsu da kyau ku fahimci wannan magana. Wannan salo da bagawu ya dauka na kaje ka duba hadisi ka kawo amma ingantacce, sannan ka kafa hujja da shi, ka fitar da hukunce hukunce, wannan ita ce hanya wadda tafi kowace dacewa ga masu neman hadisi da fiqh. Fahiya tu'allimuhum kaifa yanquduna al-asanid wal-mutun. Kaga dai wannan hanyar ita take koyar da su irin yadda za su bi su iya binciken isnadodin hadisi da matani, wato binciken waɗanda suka ruwaito hadisin da kuma maganganun annabi. Wannan hanyar tana da amfani kwarai da gaske. Wa kaifa yumayyizuna sahiha min ghairihi, irin wannan hanyar ita ce za ta taimake su su iya bambance ingantaccen hadisi daga wanda bai inganta ba. Wa tudarribuhum ala tafaqquhi bis sunnah, sannan wannan hanyar ita ce za ta sa su goge wajen fahimtar addini ta hanyar sunnah, allati hiya sharhun lil qur'ani, wadda dama ita sunna sharhi ce ga alqur'ani, wa bayanul lahu, kuma ita sunna bayani ce ga alqur'ani, wa turabbi fihim malakata listinbat, sannan wannan irin hanyar da bagawu ya kawo a littafin nan ita take tarbiyar dalibai game da kokari na iya fitar da hukunci su da kansu. Ina son ku gane malaman suna jinjina wa bagawi ne ko, amma suna jinjina wa manhaji ne na salaf. Malaman salaf su ba su yadda a rubuta littafi kawai ba tare da kawo dalilai ba, suka ce duk maganar da za a faɗi a kawo dalili kuma a tabbatar da cewa dalilin ingantacce ne. To kai ɗalibin da aka tarbiyantar da kai a haka, za ka girma ka zama malami kuma ka rinka magana ba dalili? Ba su yi ba. Saboda haka wannan hanyar da bagawu ya bi wajen rubuta littafin banda amfanarwa, to kuma tarbiya ce ga ɗalibai, yadda aka yi muku koma ku yi, yadda aka tace muku koma ku tace, yadda aka iya nuna muku hanyoyin da ake iya fitar da hukunce hukunce, ba ka zauna ka zama da skin daridi sai abin da aka kala ya ce sahibu aboki maqalati magana tammat ta cika alhamdulillah da godiya Allah wa kutimat, an gama. Me ka fahimta? Ba abin da ka fahimta. Wannan shine karatun aku aku kuturu aku, ba haka yake ba? Duk abin da aka faɗi ya maimaita, bai san implication, bai san ma'ana ba, bai san interpretation, ko an fahimta jama'a? Amma wannan hanya ce wadda za ta sa ɗaliban ilimi su koyi methodology, su koyi method, su koyi irin wannan style din cewa tunda malamin nan sai ya bincika ya tace, mu ma an muka zama malamai haka zamu, tunda malamin nan ya nema na sharhi ya tattauna mana, mu ma mun zama malamai haka zamu. Shine yake cewa wannan yana karantar, yana horar da dalibai ta inda za su yi wa sunna kyakkyawar fahimta, wadda ita sunna din ita ce take sharhin alqur'ani, kuma wannan zai sa su zama malamai masu cin gashin kansu, waɗanda za su iya tsayuwa da kansu. An gane? Wa tukawwinu ladayhim shakhsiyatan mustaqilla, shakhsiyatan mustaqilla, wannan zai samar musu da su zama mutane masu cin gashin kansu. Shi yasa duk inda ka ji malami yana tsoron karatu ko to abinciki yaya aka karantar da shi, ko an fahimta jama'a? Yaya aka karantar da shi, don tirran gini ran zane, an koyar da shi ne karatun ba ni baki in baka fassara irin wanda ka ji nayi karatun aku, to tsoro yake fa in kuka ce to malam ga wani littafi ya fito muna so ka karantar da mu. sai kaji ya ce a zai yi tafiya yana da taro a wuri kaza suna da kaza a gudu zai zuwa zai kawai samu hotel ya kwance shi shine mushrifin asiri amma in dai malami ne an karantar da shi da wannan hanyar ko wallahi a kawo mai littafin da bai taba gani ba bai taba ji ba a bashi awa daya da yayi nazari zai zauna ya karantar da shi saboda yana da istiklaliya kai baka ga yadda ake karantar da likita ba baka ga yadda ake karantar da lauyoyi ba baka ga yadda ake karantar da injiniyoyi ba shin injiniya ana ce mai ne ana hada wannan karfan da wannan a'a injiniya ana fara mishi daga physics mathematics ya fara gane wannan a fara gaya mishi yadda calculation yake yadda theory yake yadda zai koma implication yaya ake koyar da lauyoyi ana koya mishi jurisprudence ana koya mishi kaza ya iya english literature ya ake koyar da likitoci ana koya musu chemistry mathematics physics amma zaka zaunar da mutum a chemist kace mai duk wanda yazo yana ciwon ciki kaga wannan zaka bashi kace ya sha chocolate biyu da haka zai zama likita sai dai ya zama amadin gaya amadin gaya likitan shata kenan da ganin kurji sai jefa wuka saboda ba fasaha to dukkanin wanda ke son ya gina dalibai ko yana karantar da su sciences ne su ne ilimin alqur'ani qur'ani yana da fannoni kamar guda hudu manya-manya duk abin da zaka ji a karkashin reshe ne na farko ilimin yadda ake karanta shi shi ake nufi ilimin tajwidi sai ilimin yadda ake fassara shi shi ake kira ilimin tafsiri sai ilimin yadda ake gane ilmomi da baiwa da surrorin alqur'ani shi ake kira ulumul qur'an sai ilimin yadda ake rubuta shi shi ake kira ilmul rasmi ko ilmul khat waɗannan ilmomin duk malamin da ya tashi karantar da kai qur'ani ya karantar da kai su to duk inda ka dira aka ce malam zo kai mana tafsiri in ka zauna ka fara tafsiri sai a ji a alga ta malam dama ka san zamu saka tafsiri ne a ai dama cikin shiri yake ko kun fahimta duk malamin da za a koya mai hadisi a koya mai usulul hadis mustalahil hadis ilmul jarh wat ta'dil ilmul tahqiq wat ta'liq malamin shi ya kwanta ya mutu daga ran nan duk littafin hadisin da aka kawo mai zai karantar da shi na baku wannan assurance din ko ya taba ganin shi ko bai taba ganin shi ba shi yasa malaman hadisi ai waɗannan littattafan galibi za su bude ne su karantar da kai babi biyar babi goma sai baka certificate sai ce maka ijaza ka je ka ci gaba da karanta ka karanta saboda ya san ya karantar da kai waɗannan ilmomin ya san cewa duk abin da ka bude ka kalle shi zaka iya karantar da shi tas ai duk da ijaza ake riwaya saboda an koya maka usulul hadis sune an koya maka su kansu hadisan an dibi wasu littafai an koyar da kai Bukhari an koyar da kai Abu Dauda an koyar da kai Bulughul Maram an koyar da kai makamantan waɗannan sannan an koyar da kai mustalahil hadis ilimin da ake gane shi kalmomin da malaman hadisi suke amfani da su a hadisi an koyar da kai ilmul jarhi ma'ana ya ake kanikancin hadisan a gane sun inganta ba su inganta ba an koyar da kai wannan sannan an zo an karantar da kai ilmul tahqiq ya kake iya tantance wannan nassin daidai ne ko ba daidai ba wallahi alazim jama'a duk littafin da aka sa hannu na hadisi ana jawowa aka ce mallan yau wannan muke so ka karantar da mu kai tsaye zai ci gaba da karantawa sai a ji a dama ya iya yayi bincike yayi lesson plan eh me yasa to da an karantar da shi abin da ya dace a cikin ilimi dukkanin dalibin da ake so ya iya larabci duk inda aka jefa shi cikin larabawa zai magana da su ko a koya mai al-adabul arabi a koya mai nahwu da sarf a koya mishi balaga da naqad to duk inda aka dauke shi aka jefa shi cikin larabawa ko wadanne iri ne sai yayi magana da su sai dai ba larabci suke ba haka nan duk wanda aka tashi karantar da shi abin da ya shafi sanin Allah aka koya mai tauhidi da aqida da ilmomin su duk inda ya shiga zai iya karantar da tauhidi da aqida to amma jama'a hanyar da ake karantar da ilimi a nan Najeriya ko Afrika to tana buƙatar gyara tun daga karatun Qur'ani har hadisi har fiqh har larabci shi yasa ba gangaren malami ya iya makama ya iya dillata tafannan na nahwu da arabiya da adab ya iya littattafan ishiriniya, ya iya hamziya, ya iya daliya, duk ya iya su, amma yana zuwa aikin hajji kishiruwa in ta kama shi bai san yadda zai sai ruwa ba, kishiruwa in ta kama shi ba zai iya magana ba, saboda ba a karantar da shi a bisa hanyar da ta dace ba. Methodology na teaching din yana bukatar a yi gyara a kai, yadda ake karantar da fiqh, yadda ake yanzu Qur'ani, yadda ake karantar da shi a karatun allo, hanya ce wadda take mai wahala, hanya ce mai nisa, za a iya saukakewa yadda zai sauki, yaro zai haddace ya iya karatun alqur'ani. Amma sai suka ce a baka iya Qur'ani sai kai almajiranci, sai ka ci tuwon toka, sai wutar karata gasa ka, ƙarya ne, ƙarya suke. Ku bude makarantun hadda alqur'ani, ku zo ku binciki yaya salaf suke karantar da alqur'ani. Saboda haka muna kira zuwa ga malamanmu da masananmu a ƙasar nan su yi kokarin samar da hanyoyi waɗanda suka dace domin karantar da ilimi. Wannan kuma ba zai yiwu ba sai an rinka ɗauko masana daga cikin jami'o'i, daga cikin FCEs, Faculty of Education, suna zuwa suna ba da hanyoyi na zamani. A wannan zamanin ya ake bullowa a karantar da kaza, a wannan zamanin ya ake bullowa a karantar da kaza. Malamai ake ɗaukowa tun daga ƙasar Saudi Arabia da Masar, shekaru 40 ana tara su a jami'ar Bayero, da jami'ar Ilori, da jami'ar Sokoto, da Bauchi, da Maiduguri, suna karantar da yaya ake fahimtar ilimi, ya ake koyan ilimi. Shine wannan karatun da kake zuwa kake a NCE, shine BEd da kake yi, domin me ka zo ka iya karantawa yadda ta dace. Amma mutum ya je karanta business administration, ka zo ka bashi business studies ka ce ya karantar, na'am ya iya business studies din, amma yana da hanyar karantarwar, yana da teaching methodology, bai da shi. Saboda haka sai kaga sai an dade kafin daliban su iya daukar ilimi. Saboda haka wannan hanyar da malam ya kawo gaskiyar lamari hanya ce wadda za ta gina dalibai su zama gogaggun malamai, su tsayu da kawunan su, babu wata shakka bayan haka. Jama'a kun fahimci wannan? Wa tu'inuhum 'ala al-khuruj min ribqati at-taqlid, wannan hanyar kuma za ta taimaka musu wajen fita daga ainihin bauta ta takalidanci. Shine don an gina ka yanzu kai kanka ka san sirrin yadda ake bincike da karantarwa, ka san sirrin yadda ake karatu, ka san sirrin yadda ake fadada abubuwa, yaushe wani zai rataya maka igiya ya rike a kwankwason shi sai inda ya ga dama kai al-mahab, wanda yake tsantsar takalidanci, al-mazmum fil qur'an, wanda yake qur'ani ya zarge shi. Indai ana son dalibai da malamai su fita nan gaba daga irin wannan takalidanci kawai ka makale, a tintibe ka sai ka ce ana malikiyun wa wasiyati lin nasi an yatamallaku, ni ba malike ne, kuma wallahi ko mutuwa zan yi wasiya ta shine mutane su zama malikiya. To me yake kawo irin wannan rashin ilimi? Ko an fahimta jama'a? Shine karatun aku, aku sai abinda aka faɗa mai yake iya, baya iya ƙara kan shi gaba. To karanta ruwan bagaja zaka ji irin waɗannan malaman. Fitsararren yaro ne dan malam ya ƙi yin karatu, amma a cikin rayuwar shi tsautsayi ya sa ya haddace wata aya mudahammata ne, ita kadai ya haddace duk duniya, sai ya sauka gari kuma ya gane cewa garin jahilai ne. Saboda zaman shi da malamai yana iya gane jahilai, in ba haka ba shi ma irin su ne, sai ga cewa bari ya bayyana musu shi malami ne, sai tuno wannan aya mudahammata ne, da yata yake ci, da yata yake sha, da yata yake musu sallar tarawih, da yata yake musu sallar asuba, duk wata fatawa a karkashin mudahammata ne yake musu. To yana nan sai ya ji labarin ga wani babban malami ya shigo garin da manya-manyan littattafai, da lawwali, da sani, da kurdabi, da tambihul gafili na samraqandi, sai ji tsoro, sai je samu malamin da daddare, kai to karfa min asiri, waɗannan jahilai ne na same su, ni ma irin su ne, amma ni Allah ya taimake ni na iya aya daya. ita ce nake ta biya musu, wanda ya sauke sai dai rinka lankwasa murye shi dan iya karatun kenan. To shi kuma wannan malami da izza ta dauke shi sai ce a ina ai wallahi sai dai ayi muqabala an kuri ka. Shi wance yace ka rufa min asiri, yace ai wallahi ƙarya kake, asirinka ka ci iya rabanka, bari gari ya waye. Gari ya waye aka sa rana, aka sa filin muqabala. To shi wancan tunda dama bai da wani karatu, bai da littafi, me zai bincika? Karfe 7 ya fito, ya zo ya zauna a wurin kawai yayi shiru. To me zai bincika, me zai shiryo ta wani shi? Shi kuma wancan yana ce yana ta bincike, yana sa alama, yana ta bincike, yana sa alama, yana fitowa. Ana turo almajirai suna kawo manya-manyan littafai. Yace da naga an fara aje manya-manyan littafai, yace wallahi wasu ko sunan su bana tunawa. Yace sai gaba na ya fadi sai na tsure, yace amma sai ne ta maza sai na daure. Yace jahilan gari suka taru, yace ciki na ya duru ruwa, na rasa yadda zan yi. Yace can sai ga malamin nan ya taho tap 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 yana takama. Yace ina zuwa da ya zauna zai bude littafai, sai na ce a'a, mu ba da littafi muke yi ba, waɗannan littafai rashin kunya ce irin ta kananan almajiran zamani, mu da ka muke karatun mu. A ture shi, aka tura littafai, yace da na share kasa sai na danyo wani zane haka, nace faɗa min me wannan, kawai wannan ya isa a fara karatun daga nan. Yace haka mutumin nan yace ra, nace a'a. Yace nu'ara, nace mm, haka ke nu'ara garu. Yace gaba ɗaya sai na koma ne wasa da hankalin shi. Yace da na dubi jahilan nan sai nace ku duba ka kasa. Yace eh, ka bani gari. Yace yace jahilai ku duba, wannan ita ce tsayuwar wata daren farko. Jahilai suka ce haka ne malami, uban malamai suka yi mishi tafi. Sai yace to ku yi mai atura ya bagare, zaka kore shi. Yace nan na zauna lafiya. To kaga duk mutumin da yake muqallidi ne ko, to haka zai karanta ruwan bagaja Dr. Abubakar Imam. Ko an fahimta jama'a? Duk mutumin da karatu bai ishe shi ba, to haka yake neman a yi fada da malamai don a kore su, shi ya zauna lafiya. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To kun ji dai shi ne malam yake cewa, to duk wanda aka koya wa karatu ta irin wannan salo, to gaskiya wannan irin karatun zai taimake shi ya fita daga cikin kangi na biyayya irin ta makahu ila littibai. Zai koma yana bin dalilai, al-maqarun bil basira, dalilai waɗanda ake gwama su da basira, wal burhan da kuma hujjoji, wa tahmiluhum ala ihtirami jami'il a'immati wa tuhmilu ko wa tahmiluhum. Sannan irin wannan tarbiya za ta dauki irin waɗannan dalibai da malamai, ala ihtirami jami'il a'immati wa tawqirihim, akan mutunta dukkan limaman musulunci da kuma ganin darajarsu. Domin duk lokacin da za a ce maka maliku ne kadai malami, duk wanda zai bude baki ya ce maka malamin shi ne kadai malami, sauran malamai ba malamai bane, duk wanda zai ce maka mazhaban shi ce kadai mazhaba, sauran mazhabobi ba abiban mazhaba bane, ba aban biyan bi bane, to wannan na daya zai saka ka rena malamai, na biyu zai sa ka ka daina ganin girman mazhaba kowa sai taka. Amma duk wanda zai gina ka akan karban dalili da tsayawa akan dalili, to kaga wannan su ko limamai da malamai da dalilai suke aiki, to kaga zaka ga girman su gaba daya. Dan haka koda malam wani bai dace akan hujjar shi ba, amma dai kai ka san malami ne ya bada dalilin shi, so ba za ka rena shi ba, ko da hujjar tashi ba ka amintu da ita ba, amma sai ka duba ka ga san zuciya ya bi koko yana da dalili, yana da dalili, sai ka ce da wannan ya cancanta in girmama shi, mutunta shi. To irin wannan tarbiyyar tamu mu ƴan salafiyya, to tana sa duk wanda ya kai matsayi na malanta in yi magana, to za a mutunta maganar shi ko da ba a karbi maganar ba, saboda an san yayi ta da dalili ne da basira. Amma dukkan wanda kawai zai ce maka mazhaban shi ta Shafi'iyya ita kadai ce daidai, sauran mazhabobi aikin banza ne, to ya zaka rinka kallon su? Gasu nan kullum muka tafi aikin hajji muna karo da su ƴan Hanafiya,
Bahanafi yana ganin mazhaban shi ce kadai daidai. Bahanafi yana ganin Abu Hanifa ne kawai shiryayye. Idan yazo yana sallah a Ka'aba, in kazo kana sallah kusa da shi kana kada yatsa shi a mazhaban shi. An ce da shi al-harakatu tubtilus sala. Motsi yana bata sallah. To sai ga kai kana kada yatsa a tahiyya. To kai kan sallar ka tuni ta baci. Yanzu shi zai ce maka ne in kitta la turdi ni ma ka kusa ka batantawa saboda motsi da kai kake kusa da ni. To kaga yanzu irin wannan ba tarbiya bace, ta haifar da hayaniya tsakanin musulmi. Sai ce wa adami ja'alil masailil khilafiyya sababan lil tafarruq. Sannan irin wannan tarbiyar ko ita ce za ta sa dalibai ba za su sanya matsaloli na sabani su zama sababin raba kai ba. Misali yanzu idan aka karantar da kai cewa wanda yake yin sallah ya daga hannun shi a wurin kabbar harama da wurin ruku'u da dagowa daga ruku'u da wurin tahiyya wuri hudu kenan, akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yazo akan haka, dan haka abin da yayi daidai ne. Amma cikin malaman fiqhu akwai kuma wanda yace ana iya daga hannu a kowace durkusawa da kowace dagawa, dan haka hatta wurin sujuda da dagowa daga sujuda zai ce duk a daga hannu, kaga kari akan wancan guda hudu kenan. Idan zaka tafi sujuda daga tsaye bayan ka gama ruku'u sai ce daga hannu, idan kai sujuda ka dago sai ce daga hannu, zaka sake koma sai ce daga hannu, idan kai tahiyya zaka tashi sai ce daga hannu. Kaga yana cewa ka daga hannu a kowace durkusawa da kowace dagawa, fi kulli khafdin wa raf'in. Sai ce maka an samu wannan daga annabi, annabi yana yin haka wannan lokacin. Yanzu kenan idan ka zo sallah kaga wani yayi sabanin haka, kaga ka san cewa akwai dalili ba san zuciya bace. To kaga ba abin da zai sa ka ce ba za ka bi shi sallah ba. Misali yazo cikin hadisi annabi yana karanta Malik Yawmiddin, yazo cikin hadisi annabi na karanta Malik Yawmiddin. Malamin ka yi karantar da kai waɗannan hadisai kaf ga sunan cikin Sunan Tirmidhi sun inganta, annabi yana Maliki yana Maliki. Yanzu kaga kai kana Maliki sai ka je ka ji shi yana cewa Maliki, za ku yi sabani? Ba za ku yi sabani ba. Amma in yace maka duk wanda ka ji yana cewa Maliki, to karatun mutanen da ne, kar ka bi shi sallah. In ka je ka ji wani na Maliki za ka bi shi? Kaga ya raba kan musulmi saboda wata matsala ta fiqh. Duk wanda yace maka duk wanda ka ji yana cewa Maliki, to sallah ce ta ƴan zamani, kar ka bi shi. Kaga ya mai da matsala ta fiqh ta zama sababan littafarruki, sababin raba kan musulmi, aw ta'adi bainal muslimina, ko kuma yayi amfani da mas'alar fiqh ta zama me dalili akan ainihin saka gaba da kiyaye tsakanin musulmi. Afwan nan ce ya a nan kasar jama'a yau kusan shekaru 50 da suka gabata tun 1960s daidai lokacin da Orange yake mulki, dattawa iyayen shugaba mai kada, lokacin da Orange yake mulki Agui Ironsi, yan boko Agui Ironsi, dattawa shugaban kasa Orange mai kada, wani shugaban kasa ne aka yi matsafi da kada yake tsafin shi da kada yake abubuwan shi, shine suke cewa mai kada. Dan haka in baka cewa babanka mai kada Oronsi, to yan boko Agui Ironsi, a lokacin matsala ta taso mana ta kabalu da sadalu a kasar nan. Kabalu ita ce kai sallah ka runguma hannu, in kai haka kai sunna annabi da annabawa gaba daya. Sadalu bata zo a cikin hadisi ba, amma babu malamin da yace in kai ta sallah ka tabaci. To ashe kun ga ba rikici. Amma sai suka yi amfani da wannan matsalar suna sir kabara, da su Mudi Salga da wasu malamai buzaye ƴan ƙasar Mauritania, kaga hannuna ya iya kai kan littafi kwaya daya, gashi wanda Malam Ahmad Tijjani Al-Futi ya rubuta, gashi ma qalla wa dalla fi adillati al-qabd wa al-sadl, a cikin nan duk akwai bayanan waɗannan rigingimun. Sannan ka je ka samu littafin malamin mu Professor Fahiru Maigari daga Jami'ar Bayero, Sheikh Inyas As-Sangali, Hayatuhu wa Ara'uhu, ka je ka samu, duk zaka samu tarihin wannan rikicin. Sai da ta kai a Kano, idan mutum ya shiga masallaci, masallaci ne kawai ka gani, ba fa sallar jami'i ba, an yi sallah an watse, sai ka zo kai sallah, sai masu masallacin suna waje sai su leko, sai su ga ka saki hannu, to in ka samu masu hankali sai su bari ka gama, sai malam eh daga yau kan mu sake ganin ka masallacin nan, ba haka ba za mu ci ubanka. Ka ji fa, masallaci ne na Allah, ka zo kai sallah, me ye laifin ka wai ka saki hannu? To in ka haɗu da masu hankali ba, shine masu hankali fa shine za su ce malam eh kar mu sake ganin ka masallacin nan, ba haka ba za mu ci ubanka, wai saboda kai ɗan sadalu ne. Haka in ka je kuma inda ike ɗan sadalu ne, ka je kai kabalu nan ma, in ka haɗu da masu hankali haka za su ce maka. Aka raba kan musulmi, aka yi ta yaƙi, aka yi ta bala'i, a Sakkwato ɓarnar ta fi yawa, don kashe-kashe aka rinka yi har sai da Sardaune ya shigo cikin matsalar, aka zo aka yi gyara, aka yi tukuna, dab da za a kashe shi da watanni biyu ko uku, Allah ya gafarta mishi. Jama'a, wannan matsalar ƙabdu ko sadalu bata kai a raba masallaci ba, bata kai a kafirta ba, bata kai a rubuta littafi wannan ya ce jinin wannan ya halatta, amma gasu na tattara su, hannuna guda ɗaya iya kaiwa gare shi, kaga gashi wannan, gashi duk saboda wannan rikicin ne gashi ya rubuta shi, Ahmad Tijjani Al-Futi ibn Ahmad al-Mukhtar Al-Futi, gashi sababul khilaf, gashi nan ya zauna ya rubuta shi, buzu ne daga Mauritania, su suka zo suka ƙara watso mana fetur ɗin rikicin a lokacin. Jama'a, idan kai karatu a cikin ilimi, kai ka san cewa hadisai da suka zo dangane da runguma hannu a sallah su kadai ne suka tabbata, Imam Malik shi ma su kadai ya ruwaito, kuma Imam Malik har ya mutu bai taba sakin hannu a sallah ba, sai lokacin da khalifan garin su yasa aka bugai hannun shi ya kage bai iya lankwasuwa, shine ya sallah ya saki hannu, haka sai daliban shi suka ce mishi ala gafarta malam, me yasa yau mu ga ka saki hannu a sallah? Sai ya ce darabanil khalifa, sarki ne ya buge ni, hannuna ya kage. Wannan magana tana nan a cikin littafin al-intiqa fi fada'il al-thalathati al-a'immati al-fuqaha na al-imam ibn abd al-barr. Jama'a, ya kai ka kafirta dan uwanka saboda ya runguma hannu? Bai kai ba. Ka kai ka kafirta, ya kai ka kafirta dan uwanka dan ya saki hannu? Bai kai ba. To amma su waye suka san haka? Su ne waɗanda aka koyar da ilimi da dalili. To ashe kun ga wannan hanya ta karantar da ilimi da dalili da references tana sa mutane su zauna lafiya. Mu ƴan salafiya abinda muka kawo kenan. Alherin Allah ya tabbata ga sarkin musulunci, babban malami al-Imam Sheikh Abdul Aziz dan Abdul Rahman uban su sarki Fahad, Allah ya gafarta mishi. Sarki Abdul Aziz ya zo ya samu Ka'aba tana da mimbarai guda hudu. Ka'aba mimbari hudu, ba wanda ke bin kowa sallar Juma'a, sallar azhar la asar a Ka'aba ba mai bin kowa. In ka zo sai a ce ga mimbarin Hanafiya, which one you dey, which one you belong to, ina kake kai? Har Malam Abubakar na Kusada, Bakatsine ne mutumin garin Kusada, ya zauna a Makka, ya karantar a masallacin Ka'aba, ya rubuta sharhin askari ashalul madariki, hashi ya yi isharar wannan magana, kuma ya faɗi waɗannan fitintunin. Wanda ya rubuta littafin Badar Zaujani, dattijo ne Bakatsine, ni na taɓa ganin shi so ɗaya, yana dab da zai rasu, yana kusan shekara 100 da wani abu. Wani malamin mu ya kai ne ya ce ka gan shi wannan Bahaushe ne ɗan uwanka. nace wannan din je shi algafata malai ya daga gilashin shi da kyar ce ni danka ne ko jikanka daga zari yace to ba zazzagi zari abin nin ilimi wallahi ni sha nake ashe bahaushe ne mai ashalul madariki shekara biyu bayan nan Allah ya dauki ran shi Allah ya gafarta mishi jama'a wannan fitinar sai da sarki Abdulaziz uban su Fahd yazo ya cire yace bai yiwa a ce masallacin Ka'aba ga wasu musulmi can kashi uku suna jira me yasa malikiya na sallah hanafiya da hanbaliya da shafi'awa suna sai ba za su bi ba juma'a hudu ake yi in aka je filin arafa salloli hudu ake yi kowa da tashi sai ce sabani sharri ne dole ne a hadu a karkashin limami daya wannan sarkin malami ne kuma ba wahabi ya dan salafiya duk inda muke ɗan salafiya abinda muke kokari kenan cewa ayi kokari koda akwai sabani amma ayi hakuri a zauna da juna ka bi shi sallah ya bi ka sallah musulmi ne mazhaba ko kungiya bata kai a ce kai ba za ka bi shi ba shi ba zai bi ka ba in aka samar da wannan zai ba da damar a zo a tattauna wai dama dan uwa me ya hada ni fada da kai ne a to ai kai kaza kace ni kuma kaza nace to ai wannan abin me malamai suka ce to amma tun farko babu wannan dialogue din saboda haka kiran sallah ɗaya da kaji ane a Ka'aba kiran sallah ɗaya da kaji ane a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar Arafa da kaga ane kwaya ɗaya wannan alherin da'awar salafiya ne yau shekara 100 da wani abu da ya gabata kafin wannan lokacin a rikice Ka'aba take kowa sallar shi daban yake yi dan haka musulmi ne ga sunan a Ka'aba amma fada suke da wani yayi wani abu sai wannan yace ai kai din Shafi'iyya ne Shafi'in banza sai yace kai kuma malikin banza sai a kama kokowa amma ɗan salafiya suka zo suka ce a Maliku mutumin kirki ne Shafi'i mutumin kirki ne dan haka kowanne kake bi daga ciki za a bi ka sallah kuma ka je ka ci gaba da rike ra'ayinka don kai musulmi ne dan haka ba za a dauki mazhaba ko kungiya ko wani fahimta ya raba kai ba jama'a kun fahimci wannan to kadai abin da zai sa ayi haka shine in aka da aka dauki tarbiyar malamai masana irin su al-Imam al-Baghawi malam yake cewa aw ta'adi bainal muslimina ko kuma kaga ainihin kiyayya ta shiga tsakanin musulmi saboda matsaloli na sabani wala litafakhur almufdi ila zalika hakanan ba za ka ga an samu alfahari wanda ke kaiwa zuwa ga kiyayya ko kuma raba kai ba domin ni ina malikiya ba zan ce nafi ka ba kai in kana hanbaliya ba za ka ce kafi ni ba shi in yana bin mazhabar shafi'iyya ba zai ce yafi wanda yake hanafiya ba jama'a kun fahimci wannan domin kowanne yana bin wani shiryayyen limami ne to amma in an zo an fahimci juna ana bin juna sallah ana tattaunawa da juna to shine zai kai zuwa ga azzauna kuma sai ai addressing a gabatar da matsalolin da ake ganin ana da sabanin fahimta dan haka ya jama'ar musulmi sabani tsakanin yan mazhaba baya hana abi sallah wannan magana tana nan mai iziya ya fito da ita karara ya fadi dan haka mu in dai kaga ba mu bi ka sallah ba to ba mas'ala ce wadda ta shafi mas'alar fahimtar qabalu ko sadalu ko sallama ɗaya ko sallama biyu ko jilsatul istiraha ko rashin jilsatul istiraha ba a'a akwai matsala ne ta aqida to matsala aqida ita ce wannan babu sassauci akai amma mas'ala ta masailul khilaf mas'alar fiqhu sabanin mazhaba sabanin fahimta na abin da ya shafi sallah azumi zakka haji wannan ba zai hana mu bi ka sallah ba shi yasa kuka ga a cikin ahli sunnan garin nan kaf mu kadai ne waɗanda muke sallah a kowane masallaci na ahli sunna ba dan komi ba saboda mun yadda kai musulmi ne kai ahli sunna ne mu muna runguma hannu a sallah kai kana saki mu muna jilsatul istiraha kai ba ka yi mu muna ajinu kai ba ka yi a wurin mu har yanzu kana nan musulmi ba abin da ya nakasa imaninka zamu bi ka sallah ba abin da zai sa kuma mu tattauna a ce wannan dalilin ya hana ko a ce a fahimci juna ko ka tashi wa'azi ka gayyace mu muke zuwa wannan shi zai bada damar a kusanci juna a fahimci juna a ji menene dalilan juna wannan ita ce karshen muqaddimar wannan malami malam Zuhair Shawish da shi da dan uwan shi Arnaud Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ina ganin wannan muqaddimar ta fayyace mana abubuwa da yawa game da littafin nan da manufar littafin da salo da irin tarbiyar da littafin yake fatan ya dora mu akai abin da ya rage insha Allah ta'ala zamu addu'a yanzu mu tashi sannan mun yi sallar magriba sai a dawo kuma sai a ci gaba mu tattauna muku wasu masaloli masu matukar muhimmanci sannan sai kuma a shiga doran karatun littafin insha Allah ta'ala da wannan nake wa kowane musulmi fatan alheri nake addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ya ji dan al-Imam al-Baghawi Allah ya gafarta wa malaman da suka yi aikin bugawa da fito mana da littafin nan su malam Zuhair Shawish da su malam Shu'aib al-Arnaud Allah ya kankare musu zunubansu muna addu'a ta musamman Allah ya ba mu ikon karantar da wannan littafi da kammala karatun shi wanda shine mafi girman burin da muka tasa a rayuwar mu a gaba Allah ya albarkaci al'ummar musulmi dake kallon mu da sauraron mu ta ko ina nan daga cikin kafofin yada bayanai na internet da talabijin da CD Allah ya taimake su wajen fahimta kyakkyawa kuma musulmi anan zamu saurara muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah.